Malamai barkanmu da dawowa dandalin ƴan jarida nan sashen Hausa na muryar Amurka. Muna tare da Saminu Sani Azare na gidan radio da talabijin na Liberty da ke nan Abuja da kuma Al Mustafa Haji Sufi, shahararren mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum musamman ma a yanar gizo. Za mu tabo abubuwa guda uku da suka hada da ambaliyar ruwa da ta faru a Maiduguri babban birnin jihar Borno, sai kuma mu duba wayar gari da aka yi da ƙarin farashin man fetur mai yawan gaske. Kazalika za mu duba kuma dambarwar da ke faruwa tsakanin gwamnatin Najeriya ko jami'an ƴan sanda da shugaban kungiyar kwadugon Najeriya NLC Joe Ajero. Saminu Sani Azare, bari mu fara da kai mu duba wannan lamari na ibtilayin ambaliyar ruwa. Mataimakin shugaban kasa lokacin da ya je duba wannan ambaliya ya ce fiye da shekaru 30 ba a samu irin wannan ba a Borno, an samu asara mai yawan gaske, kuma kusan duk shekarar da aka samu ruwa mai yawa ana samun irin wannan. Shin hukumomi ne ba sa kokarin fadakarwa da daukar matakai, ko kuma ibtilayin ne wato kaddara ce daga Ubangiji take faruwa?
Sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A wannan ambaliyar ruwa da ta faru a garin Maiduguri, mummunan al'amari ne da kusan masana suka bayyana cewa kusan shekaru 30 da suka gabata ba a fuskanci irin wannan a garin na Maiduguri ba. Wannan kuma ya faru ne kamar yadda rahotannin su hukumomin gwamnatin jihar Borno din suka tabbatar da cewar sakaci da aka samu ne ta madatsar ruwa ta Alau ita ce ta haifar da wannan matsalar ambaliyar ruwa din. Yanzu duk da yake dai ruwan ba wai ya janye bane, ballantana a iya tabbatar da kididdigar asarar rayuka da kuma dukiyoyi, amma dai kawai yanzu dai an tabbatar da cewa mutane 30 sun rasa rayukansu, a kusan mutum sama da miliyan 2 ne da suke a tagayyare. To magana ta gaskiya shine shi shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya tsaya binciken kokob a tabbatar da zargin da ita gwamnatin jihar Borno take cewa akwai hannun ita ma'aikatar ruwa ta tarayya. In har ta tabbata haka ne, to lallai dole ne a hukunta wato duka jami'an gwamnati da ke da hannu. Kada a siyasantar da batu, duk da yake ana ganin abu inda ya shafi na arewa, to ba a fiye tsayawa a maida hankali a kansa ba. Kuma yan arewa din ba wai damuwa suka yi a tabbatar da cewar an gudanar da binciken irin waɗannan abubuwa din domin a tabbatar da mai laifi a hukunta shi ba, saboda su kansu al'ummar arewa din ba su muhimmantar da kansu fiye da ake tsammani ba, ballantana wasu na wasu ɓangarori ko kuma ita gwamnati din ta tsaya ta iya ɗaukan matakan da ya dace. In har da gaske al'ummar arewa suke yi, ya kamata lallai su tsayin daka wajen ganin cewa lallai an yi binciken wannan al'amari, an tabbatar da ko akwai hannun jami'an ma'aikatar ruwa ta tarayya ko kuma babu.
Al Mustafa Haji Sufi, ba jihar Borno ce kawai ke fuskantar irin wannan ba, a baya an samu irin wannan a Gombe ma an samu irin wannan al'amari a Hadejia, kai jihohi da dama sun fuskanci irin wannan ambaliyar ruwa. Irin wannan matsalar takan kawo har ma kwalara, wato wannan cutar amai da gudawa da sauransu. Yaya mutane suna jin irin kiraye-kiraye da ake musu, kuwa musamman wajen kada a rika gine-gine a hanyoyin ruwa da sauransu?
Ambaliyar ruwa da ya faru a sassa daban-daban, musamman kuma wanda ya fi ɗauki hankalin ƙasa da ma ƙasashen duniya kamar na shi jihar Borno, kuma a jihar Bauchi ma kamar hukuma take daya wanda take tantance matsalar afkuwan ambaliyar ruwa, hukumar NEMA ta tabbatar da cewa ma a kwanakin baya musamman sati biyu da suka gabata babu kamar ma jihar Bauchi. A jihar Bauchi ma kamar kalamar hukumar Gamawa yankin su Itas, wanda manya-manyan gadoji nan ma haka tati ta tattashi mutane daga ƙauyukan su, irin ƙauyuka irin su yankin Udubo, irin su yankin Raga, irin su yankin Zindiwa, wanda da dama waken su mutanen waken gurare sai da aka canja musu guraren zama. Sannan kuma kamar jihar Kano da jihar Jigawa an yi shi irin wannan al'amari na ambaliyar ruwa. A kullumin masana sukan fito su ce za a yi ruwa kaza, alƙaluman da suke bayarwa da yake al'umma mu kuma da damanmu mun dauki wani abin kamar wani tatsuniya ne. Akwai ilimin da Allah ya sanar da wani wanda wani bai san shi ba, dan haka muna daukan wannan maganganu nasu da ilimin su da tasiri shugabannin mu su hanzarta suna daukan mataki na gaggawa kamar yanda kasashen duniya suke. Yayin da aka faɗi irin alƙaluma za a yi ambaliyar ruwa ko za a yi wani wutar daji, za ga shugabannin suna daukan abin da muhimmanci kuma abin na faruwa. Mu nan kasar ko in kula yanzu a misali ma gwandama Maiduguri da yake Allah sa shi da mataimakin shugaban kasa dan jihar ne, kuma yayi gwamna a jihar, yayi sanata a wajen shine babu shiri yazo shi mai afka a cikin ambaliyar ka ga ruwa har cikin fada mallan ruwa ya kai kugun mutane da dama wasu ya ci su wasu ya duke su ba asar ranar mai da ita ba to da haka ne kira da babban murya shine duk lokacin da aka ji hukumomi sun sanar da irin alƙalima za a samu ruwa mai karfi tun kafin shigowar damuwar tunda suna da na'urorin hangen nesan su da Allah ya sanar da su to ya kamata hukumomi su dauki mataki gwamnati su dauki matakai a matakin jihohin su abin da ya fi karfin su su hadu da mai girma shugaban kasa su tattauna domin samarwa kasar maslaha yanzu wannan ambaliyar ruwa sai an shekar sama da 30 wasu basu mai da abin da suka rasa ba
to bari mu koma kan wannan lamari na wayar gari da aka yi aka ƙara farashin man fetur inda ya koma yanzu kusan lita a gwamnatance ma naira 897 yayin da wasu gidajen mai masu zaman kansu kan sayar wajajen naira 950 a nan Abuja wasu garuruwan ma ina jin yafi haka kwarai da gaske Sami Nusani Azare wannan lamari na man fetur fa ya zama kamar wani abu ne da yake nema ya gagari kundila a Najeriya
batun kamfanin mai na kasar ta NNPC ya kara farashin litar mai zuwa 855 da kuma 897 a kowace lita sabani yadda a lokutan baya kamfanin ke sayar da mai a naira 617 wannan na zuwa ne kwanaki kadan bayan da kamfanin ya bayyana cewa lalle na fuskantar matsalolin kudi ne yasa su kansu ma gidajen mai na yan kasuwa masu zaman kansu suka ƙara farashin litar mai su daga tsakanin naira 930 zuwa 1200 akan kowace lita wannan ya haifar da tashin kudaden sifiri na zirga-zirga wanda kusan ya kai akalla kashi 50 cikin 100 da ya tashi a wannan zai ƙara zafafa tsadar rayuwa wanda aka dade ana ciki a tarayyar Najeriya musamman ma dai daga hawan mulkin shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu bayan da aka ƙara farashin litar mai ko kuma lokacin da shugaban kasa din ya janye aniyar gwamnatin tarayya na cire tallafin man fetur musamman da irin zanga-zangar da aka yi ta tsadar rayuwa a watan Agusta wanda ko shakka babu ana ganin bayan lafawar zanga-zangar nan tamkar gwamnatin tarayya za ta dauki wato wasu matakai na tattalin arziki wanda zai sa al'umma Najeriya su dan samu sauƙin wannan matsalar tattalin arziki da suke ciki to masharanta dai na ganin cewa wannan koma baya ne babba musamman dai an akai la'akari da yadda su al'ummar yankin kudu maso yammacin Najeriya suke tutiya suke hura hanci cewa su ne gwanayen sanin tattalin arzikin a ƙasa sabanin in muka kalli gwamnatin baya ta shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda zaka ga cewa lallai akwai bambanci kwarai da gaske wannan ya nuna cewa lallai shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da sauraron na akaba a gwamnatinsa wajen fito da manufofi nagartattun manufofi na tattalin arziki gaskiya tattalin arzikin Najeriya yana durƙushewa akwai buƙatar lallai shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu yayi garan bawul ga makarabansa a samu zakakuran masana tattalin arziki da za su ba da shawarar kwarai domin inganta tattalin arzikin ƙasa
Al-Mustafa Haji Sufi kaji irin alƙaluman da shi Saminu ya kawo shin akwai wata mafita mutane suna da fata da nan gaba watakila abubuwa wato abun nan da ake cewa bayan dai tsanani akwai sauki zai iya samu yan Najeriya
to alhamdulillah kamar yanda shi dan uwana ya faɗa matsalar man fetur a ƙasar nan mun sha faɗa za mu sake faɗa ba dan kuma mun iya ba kowa ya sani a duk lokacin da aka ce za a taba jikin man fetur to komi a ƙasar nan sai ya tashi sabila da kamar rayuwar dan adam ne dole jikin dan adam baya iya yin sarrafa kansa sai tare da ruwa sai tare da jini to man fetur kuma ya zama shi ma jikin dan adam rayuwar dan adam musamman dan adam dan Najeriya wannan matsala da ake ciki ta tsadar man fetur da yanda gwamnati ta ita tausayawa al'umma take nuna kamar noken su yan kasuwa ne wannan ba haka bane a ƙasar mu ake tono shi a ƙasar mu ake hako shi me zai sa ba za mu ci gajiyar kowannan bane babu wata ƙasa a duniya da bata taimakon talakanta gaskiyar magana ta nan kan gwamnati tana da babban kuskure a bangaren man fetur ta gaza har ma gwanda gwamnatocin da suka gabata sabila da duk lokacin da aka ce za a ƙara man fetur in aka yi zanga-zanga akan samu maslaha suka rage amma shi wannan daga hawansa ya ƙara al'umma suka fada cikin damuwa wata ɗaya biyu bayan wakin suka yi zanga-zanga duk da haka wannan bai dame shi ba yanzu ya sake mayar da shi naira 800 ko kace 900
malamin mu rufe da wannan lamari na takaddama tsakanin shugaban kungiyar kwadugo Comrade Joe Ajero da gwamnatin Najeriya, inda tun farko rundunar ƴan sanda ta gayyaci shi shugaban kwadugon, inda ake zargin sa da mara baya ga ta'addanci ko ma cin amanar ƙasa. Ya je gayyata ta farko amma ta biyu da sashin bincike na musamman na sirri yayi masa, bai samu ya je ba, inda jami'an da yaje suka kama shi suka tsare shi na tsawon wuni guda kafin a sako shi. Kungiyar kwadugo kuma na zargin cewa wannan al'amari na neman rufe bakin kungiyar ne. Saminu, haka ne rufe bakin kungiyar ake so a yi ko dai? Ita ma kungiyar tana da nata laifi, wato in an bi ta barawo a bi ta na bi sawu.
A wasu na ganin cewa wannan tamkar cin fuska ne ko kuma neman tursasawa ita kungiyar kwadugo din ne da gwamnatin tarayya ta yi. A wasu kuma suna ganin cewa to ai babu da yafi karfin doka, in har ana zargin dan kasa da aika dosu ayyuka ba daidai ba na cin amanar kasa ko kuma na daukar nayin ayyukan ta'addanci, to ya kamata ai ita kungiyar kwadugo din ta bar shi Joe Ajero din a bincike shi in yana da laifi a gurfan da shi a gaban kuliya.
Al-Mustafa ji sun fi duba mana wannan lamari na kungiyar kwadugo, kusan kaga yanzu kamar an matsa me ta nema daga maganar man fetur, tunda lamarin ma ya koma hannun yan kasuwa, kamar bata da hannu sosai sai dai ka maganar karin albashi, inda mafi karanci albashi kwanaki ta samu aka ce an kara zuwa naira 70,000, duk da har yanzu dai ba fara biyan wannan karin ba.
A sani mulkin siyasa muke ba mulkin soja ba, kai ko kasashen da suke mulkin soja al'umman su sukan iya fadar ra'ayin bakin su, in sun fada ba ayi ba sukan yi zanga zanga. Su kuma mafi yawanci matsalan kungiyoyin ƴan kwadago da talaka yake zargin su shine ana zargin su da kongabakan baya. A cikin su akwai marasa gaskiya, a cikin su akwai wanda suka dauki wannan ɗabi'a ta cin hacin da rashawa su zo gaban jama'a suna suna tare da jama'a su koma kuma su karbi kasan su. Babban al'amari anan shine duk lokacin da mutum yake so ya faɗi gaskiya to sai ya tabbatar da cewa fa shi ma babu gunu a gindin sa, babu yanda za a baka kuɗi ka zo ka faɗi gaskiya. Dan haka kama shugaban kungiyar kwadago da aka yi wannan shi ya nuna kaman yana da cikin mutane masu dan kwatanta gaskiya.
Malamai mun gode kwarai da gaske, Al-Mustafa Haji Sufi da Saminu Sani Azare. In Allah ya kai mu wani karan za mu sake dawowa da yardar Allah cikin wannan shiri na dandalin ƴan jarida na muryar Amurka. A madadin muryar Amurka da ke ɗaukar nauyin wannan shiri, naku Nasiru Adamu Elhikaya da na shirya na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.